Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25. Sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Ali kai zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na dauke da matakin da Majalisar Wakilan Najeriya ta dauka na kin amincewa da karin harajin fitowa daga kamfanonin jiragen ruwan Turai da ya kai kashi 400 cikin 100. A zakkutu kuma an tsaftace wani mutum ne da tuhumar cin zarafin almajirai ta hanyar lalata. Daga jamhuriyar Nijar, matasa masana yanar gizo suka wayar da kan malaman Islama na karkara hanyoyin kaucewa masu tsaurin ra'ayi. Kasancewar Juma'a muna da shirin tubalin tsaro. Za mu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Yanzu za mu fara da labarun duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Attajirin nan mai harkar gidaje kuma mai gabatar da shirin gidan talabijin Donald Trump, wanda a lokutan baya da yawa daga cikin masu jefa ƙuri'a suke kallonsa a matsayin wani wanda ba a sani ba a siyasa. Lokacin da ya fito takarar shugaban kasa 2016, wanda aka ce za a iya kasadar tsaye da shi takara, duk da cewa masu sharhi da binciken jin ra'ayoyin jama'a suka hakikance cewa zai fadi zaben shugaban kasa. Amma Trump ya lashe zaben da ya kada Hillary Clinton, yar jam'iyyar Democrat, kuma yanzu ya sake dawowa neman wani wa'adin mulki. A matsayinsa na shugaban kasa mai ci, ya amince ya sake yi wa jam'iyyar Republican takara a wa'adi na biyu, tare da gabatar da jawabi da kafadar White House, inda bayan jawabin aka yi ta wasan wuta.
I stand before you tonight honored by your support, proud of the extraordinary progress we have made together over the last 4 incredible years, and brimming with confidence in the bright future we will build for America over the next 4 years.
Yace na tsaya a wannan dare a gaban ku ne da jin dadin goyen bayan da kuka bani. Na alfahari da irin ci gaba da muka samu a cikin shekaru 4 da suka gabata, kuma ina fatan za mu ci gaba da gina Amurka a cikin shekaru 4 masu zuwa. Trump ya ce zai sake dawo da tattalin arzikin Amurka, wanda shi ne mafi girma a duniya, idan masu jefa ƙuri'a suka amince ya ci gaba da zama a fadar White House. Trump ya yi alƙawarin cewa mun yi da farko, kuma yanzu ma za mu sake yi, sannan wannan lokaci za mu ƙarasa aikin. Mahaukaciyar guguwar Laura, wacce ta sauka a tekun jihar Louisiana ta Amurka a matsayin mai ƙarfi a mataki na 4, ta rage ƙarfi zuwa guguwa mara ƙarfi, amma har yanzu tana da haɗari sosai da kuma yiwuwar yin kisa. Da zuwa jiya Alhamis da rana, Laura ta sauka a tsakiyar gabashin garin Shreveport na jihar Louisiana tare da iska mai ƙarfin tafiya kilomita 100 a sa'a guda. Ana tsammanin saukar ruwan sama da zai kai santimita 46 a sassan jihohin Louisiana da Arkansas. Akwai kuma yiwuwar fuskantar mahaukaciyar guguwa. Akalla mutum 4 ne aka bada rahoton sun mutu da ke da alaka da guguwar. Fiye da mutum 700 a jihohin Texas da Louisiana ba su da wutar lantarki. Kana ta lalata gidaje da dama da kuma shaguna. Sai dai shugaban hukumar bada agajin gaggawa na Amurka Peter Geno ya ce barnar da guguwar ta yi bai kai abin da aka yi tsammani ba. A jihar Alhamis, Geno da wasu suka yi wa shugaban kasa Donald Trump bayani a headquarter FEMA da ke Washington. Tuni dai Trump ya ayyana dokar ta ɓaci a jihohin Louisiana, Texas da Arkansas. Kana ya ce yana shirin kai ziyara a ƙarshen wannan makon. A jihar Alhamis, garin Kenosha na jihar Wisconsin da ke tsakiyar yammacin Amurka, al'amura sun ci gaba da lafawa bayan da aka shafa daren farko ana zanga-zangar lumana tun lokacin da aka harba Jacob Blake ba amurke baƙar fata ranar Lahadi. Masu zanga-zangar sun nuna alamar kwantar da hankali ranar Laraba bayan tashin hankalin da aka samu a daren da ya gabata lokacin da 'yan sanda suka ce wani yaro ɗan shekara 17 daga makwabciyar jihar Illinois shi ne ya kashe masu zanga-zanga biyu da kuma raunata wani. An kama yaron a ranar Laraba. Ba a ga gungun mutane ɗauke da makamai da suke ta yawo a tituna ba a daren ranar Laraba. Kuma masu zanga-zangar sun tsaya a gaban ginin kotun tarayya, inda masu zanga-zangar da 'yan sanda suka yi fito-na-fito da farko. Masu zanga-zangar sun ziyarci inda aka raunata da kuma kashe masu zanga-zanga a ranar Talata, suka yi addu'a da kuma ajiye furanni. John Span ya ce ya shiga zanga-zangar ne don ya yi ta'aziyya da ɗaya daga cikin mutanen da aka kashe. Ba zan sake yarda da wannan ba nan gaba, Span ya ce, ba zan zauna kawai kuma na ga abokina ya mutu ba. Fadar White House da 'yan majalisa na jam'iyyar Democrat ba su samu wani ci gaba ba a jiya Alhamis kan kuɗin tallafi na coronavirus yayin da tattaunawar ta cije na tsawon makonni, yayin da tallafin kuɗi na miliyoyin Amurka marasa aikin yi zai ƙare. Kakakin majalisar wakilai ta Amurka Nancy Pelosi ta ce tattaunawar ta waya a jiya Alhamis tare da shugaban ma'aikatan fadar White House Mark Meadows ya bayyana ƙarar cewa fadar White House ta ci gaba da watsi da bukatun Amurkawa. Kamar yadda rikicin coronavirus ya shafi rayuwa da rayukan mutane, Pelosi da shugaban 'yan Democrat a majalisar dattawa Chuck Schumer sun gana da sakataren baitulmanin Amurka Stephen Mnuchin da Meadows a ƙarshen watan Yuli, dab da lokacin da tallafin marasa aikin yi na tarayya $600 da ake ba miliyoyin Amurkawa da suka rasa aikin yi saboda annobar coronavirus sai kare. A lokacin da yake mayar da martani kan matsayin tattaunawa da Pelosi da jaridar Politico a ranar Talata, Meadows ya ce ina ji a kaɗaice tana cewa tana son yarjejeniyar, amma a fili ta ce tana son yarjejeniyar, amma idan ya zo wajen aiki tare da 'yan Republican da gwamnati ba ma ganin tana taka rawar gani. Jam'iyyun adawa da dama a Tanzania sun yi zargin cewa an hana ɗaruruwan 'yan takararsu su shiga cikin babban zaben da za a gudanar ranar 28 ga watan Oktoba. Jam'iyyun sun yi kira da hukumar zaɓe ta magance koken nasu wanda suka mika a hukumance, bayan da ƙananan jami'an zaɓe suka cire 'yan takarar majalisa da kansuloli da dama daga jam'iyyun adawa daga bisani jam'iyya mai mulki ta Juyin Juhali, wacce aka fi sani a matsayin Chama-chama Mapinduzi. Mataimakin sakatare janar na babbar jam'iyyar adawa Chadima Benson Kigela ya ce 'yan takarar majalisar dokoki 57 da kansuloli 642 aka hana shiga zaben ya zuwa jiya Alhamis. Kigela ya ba da labarin ɗan takara guda ɗaya wanda ya nemi fam na ɗaukaka ƙara, maimakon haka sai jami'in zaben ya rufe ofishin ya yi tafiyarsa. Ɗan takarar ya jira jami'in duka yinin amma bai dawo ba.
Sauraro, za mu shiga babin hirarraki da rahotanni. Kwamitin tashoshin teku da kasuwancin jiragen ruwa na Majalisar Wakilan Najeriya ya ce ba zai lamunci ƙarin kuɗin fiton kaya kashi 400 cikin 100 da wasu kamfanonin jiragen ruwan Turai suka sanya da hakan tuni ya fara barazana ga kasuwanci a Najeriya. Shugaban kwamitin Garba Datti Muhammad ya ce sun rubuta kamfanonin wasiƙa da gayyatarsu don a tattauna kan wannan sabon haraji mai tsananin gaske da zai iya kawo tashin farashin kayan masarufi da rasa guraben aiki. Garba Muhammad ya ce duk da majalisar na hutu, amma muhimmancin batun ya sanya shigowa ofis don ɗaukar matakan da suka dace da hana wannan lamarin ƙarewa tattalin arzikin Najeriya targaɗe.
Sun zo a ƙarƙashin wata ƙungiya da suke ce ma European Community Ship Owners Association, wanda suke shigo da kaya musamman nan Afirka ta Yamma, musamman ma Najeriya. Kwatsam sai suka yi ƙarin kuɗi akan kuɗin fito na kayan da ake shigowa da su, banda wasu haraji da suke caji na baya. Sai kasance ƙarin nan ya kai kusan kashi 400 cikin 100. Da ana karɓan $200 ne akan kwantena, yanzu sai ya zama $1,000 zuwa $1,500. To wannan ina da matuƙar implication ga tattalin arzikin Najeriya, saboda in mun bar shi a haka a za a samu hayayyafan kayan masarufi, komai zai tashi a ƙasa, zai shafi tattalin arzikin Najeriya, mutane da yawa za su rasa ayyukansu. To wannan abu muka ga bai dace ba a mazauninmu na majalisa. Yanzu haka da nake maka magana, na samu rubuta masu wasiƙa za su zo majalisa. Duk da yake kamfanonin a Turai suke, amma suna da wakilai a Najeriya, mun gayyaci wakilansu kuma za mu zo mu gaya musu cewa lalle wannan abun bai yi ba, dole ne su sake duba, tunda dama can akwai tsohuwar yarjejeniya da suka sa hannu a su European Community Ship Owners Association da kuma Union of African Shippers Council, a wanda ke da headquarter a ƙasar Kamaru na Duwala, sun sa hannu cewon sun yi yarjejeniya har su biyu, cewon duk wani irin ƙari na haraji ba wata hukuma da za ta yi gaban kanta ta yi ba tare da ta zauna ta tattauna da ita wannan ƙungiya na gamayya na Shippers Council masu kula da hadadar jiragen ruwa hukumominsu na Afirika. Sai sun yadda. So su ba su yi wannan ba, sun yi gaban kansu su kaɗai suka je suka yi wannan kamfanonin jiragen ruwa na ƙasashen Turai.
Shugaban kwamitin tashoshin teku da kasuwancin jiragen ruwa na Majalisar Wakilan Najeriya Garba Datti Muhammad. Muryar Amurka ke sauraro a shiri na musamman. Hukumar yaƙi da safarar bil'adama ta Najeriya shiyar Sokoto tana gudanar da bincike akan tuhumar da ake wani mutum mai suna Lawali Bala da ke gane rikina ƙaramar hukumar Dange Shuni lalata da yara 12 almajirai. Shugaban hukumar Mitika Mafa Ali ya ce da zarar sun kammala bincike za su gurfanar da wanda ake tuhumar a gaban kotu. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana wannan rahoton.
Lamarin da ya faru ne a garin Rekina dake karamar hukumarkin Dengishuni a jihar Sokoto, inda ake zargin Lawali Bala da ya lalata da almajirai yan makaranta allo guda 12. Shugaban hukumar yaki da safarar bil'adama shiyar Sokoto, Mitika Mafa Ali, ya ce lalle sun karbi wannan batun kuma suna aiki a kansa.
Har yanzu ba mu gama bincike ba. Don suspect yanzu yana sel. Yaran ma mun ga ma iyayen a kawo yaran mu ga yaran. Duk yaran nan ma mun doke mu gane su duka gaba daya. Kuma sannan kuma yaran nan an kai su asibiti a gai cewa yaran suna da lafiya. Mu riga mun karbi wannan result nasu. So result nasu ya nuna ba wani damuwa, dukkan su lafiya.
Malamin makarantar almajiran da lamarin ya faru, Abubakar Sani Rikina, ya ce zamba cikin aminci ne Lawali Bala ya yi musu, da mai amincewa da shi da aka yi shine yasa aka bar shi har yana hulɗaya da waɗannan yaran.
Shi dai wannan yaro ya zo yana bako, ya zo a matsayin dan uwa daga ƴan uwanmu da suka tashi gannan tun lokacin da daɗewa. Shi ne daga baya shi ya zo nan, su ne gidan kakanninsa, to sai ya zaman sa. To akwai yayanmu wanda yake yana wa ƴan aikace-aikace, shi na ganin haka sai ya shigo ne yana kwana, in an karaba ko ba mu tunanin wannan abin ya taɓa faruwa. Shi a sanadin har ya zauna nan tare da mu, sai ya wannan abin ya faru.
Mai anguwar garin na Rikina, Bello Usman Rikina, ya ce ya kaɗu sosai da samun wannan labarin. Abin da ya sa bai wata ba ya hannunta al'amarin ga hukuma.
Takin da ɗauka a hakika na faɗa masa cewa duk bakon da ya shigo ci wannan gari a tabbatar da an kai min bayani, ko ba zan yarda da kowa shi aji bako ba ba tare da na san wani shi ba. Idan mutum ya haka bariki zama sa kawon dogo da shi.
Lawali Bala ne ake tuma da aikata wannan aika-aikar, to komi zai ce?
Na kuskure na yaro biyar na wallahi.
Shugaban hukumar ta hana safarar bil'adama shiyar Sokoto ya yi kira ga al'umma akan su kula da 'ya'yansu kamar haka.
In yara suna hannunmu, wannan albarka ne Ubangiji da ya bamu, wannan arzikinmu ne wanda ba mu saye da kuɗi. Ina ba da shawarar a lura da su. In an lura da su kuma, ina fata da nan gaba su ne za su rike kasarmu Najeriya, su ne za su rike wannan jiharmu na Sokoto. Amma an mun bar su yara sun lalace, to wani zai zo rike muna kasa. So dole ne mu sa hankali a wannan yara, mu yi musu talibiya mai kyau, don sun tashi su ne za su gaje mu.
Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A jamhuriyar Nijar, wasu matasa masu amfani da kafafen sada zumunta sun bullo da wani shirin faɗakarwa don zaman lafiya, inda ɗaruruwan malaman addinin Islam a mazauna yankunan karkara suka samu horo na gujewa ra'ayin riƙau. Ga kashi na farko na zantawa da wakilin sashen Hausa ya mai Suleiman Muni Barma ya yi da Malam Gado ɗan Fundi Umaru, sakataren yaɗa labaran Group Arewa.
Daga irin harkoki na yaɗa labaru irin na WhatsApp wanda abokanai suke budawa don gaishe-gaishe da suke cewa fafatawa, ta haka da Allah ya sa muna tare da matasa waɗanda suka yi karatu a jami'o'i na duniya daban-daban, maimakin tsayawa ana ta fafatawa a kai, me yasa ba za a kawo wani abu ba na taimakekeniya wanda zai kawo ci gaba ga al'umma musamman ga ƙasa gaba daya? Shine akai tunani suka yi kira da cewa suna ba da shawara ga wannan grupu na WhatsApp ai yanda za a yi aiki taimakekeniya da hada kudade don a dauko limammanmu irin na cikin karkara da suke da bukatar yau a wayar da su, don muna cikin lokaci wanda ake cewa mi daji ya lalace dan an dauki wani abu da ba addini ba ana ce masa addini. Suka ba mu shawarar cewa suna son mu sa hannun jarinmu, kowa ya tarbata wani abu a hada karfi da karfi wurin dauko waɗannan laciza daga kauye, ana ba su horo don su gane bambancin abubuwa da ake kira addini da wanda ba addini ba, domin ana samun wasu malalatan mutane na tunkarar su suna nuna musu wani abu su ce addini ne har suna sa su wani aiki da ake kiran shi ta'addanci. Kaga saboda haka matasa suka ba mu wannan shawara, Allah da ikon shi kuma muka yi yunkuri. Yau wannan aiki ya ci gaba, inda daga grupin nan da muke kira grupu Arewa ya wuce nan, ya kai muna da irin grupopi da yawa dake wannan aiki. Muna da grupu na Adar, muna da wani grupu da'awa da yake daga yankin Hilinke, kuma muna da wasu grupu na Tira waɗanda duk muna nan muna shawarwari a kansu yaya za mu yi mu kawo wani ci gaba mu taimaka kamar yadda hukuma take da bukata, ko ya kawo nashi kokari wurin tallaba wannan kayan don a samu kwanciyar hankali a cikin ƙasa.
Kamar ya ne tsarin aikin faɗakar da su waɗannan limamai da malamai na karkara?
To da Allah ya sa muna da abokanai waɗanda sun yi jami'o'i ko ina cikin duniya na karatun addinin musulunci, su suka tsara makaranta wadda a nan muke tara kudade mu gayyato ko ina cikin karkara ne inda maluma suke, mu zo da su a nan nyamai mu dauki nauyin su inda zamu dauka musu gidan haya mu ciyar da su mu shayar da su mu kula da dukkan wani abu da suke da bukata a gayyato su waɗannan maluma suna rinka haduwa da su kuma a saya musu littafai waɗanda suka dace kuma a karantar da su tsawon wata guda ana kula da su a ba su horo wannan su koma wasu su zo yanda ake tafiya da abun kenan
duk taje ta zo za a yi tunanin bambanci na aqida wani dan tijaniya ne wani dan izala wani dan kadiriya ne ga sanan dai kala kala shin su wane ne waɗanda kuka fi baiwa fifiko a wajen wannan horo
alhamdulillah bamu babu fifiko ciki domin shi group din WhatsApp din kanin ai a tuna wannan aiki kaga ya hada kowa a ƙarƙashin shi ba mu waki akwai haɗan bori kenan mu din nan ne da kowa da kowa muka yi shawara ta gani ya kamata mu kirawo ma'aifanmu latizawanmu babu wani bambancin aqida a ciki illa mu kirawo ka ka umfana da mu ko mu umfana da kai kenan wannan ya kumshi kowa sai dai wanda bai gane ba shine bai gane ba ba zai zo ba kamar yadda muke ma abun namu take yin magana daban fahimta ta daban amma duk wanda ya fahimci mahimmancinmu yana cikin wannan tahiya ko da a ce wani dan buri ne muna kokarin gayyatar sa ya zo cikin wannan aiki dan ya ga haske manufarmu a gane a samu kwanciyar hankali cikin kasa a gane bambancin addini da abin da ba addini ba
kara shafa muryar Amurka yake sauraro a shiri na musamman daga Abuja na shigo da shirin tubalin tsaro
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu dora ne a ci gaba da kawo muku hirarrakin da muka yi da tubabbin mayakan Boko Haram a yankin Tafkin Chadi
Sambisa na zona Tafkin Chadi ma na zona lokacin da muka rabu da shekau
daga can wajen zaman da nayi ina nadaman abubuwan da nayi wanda na kuraku Allah ya yafe mu
to madalla idan kuna be da mu a cikin shirin a makon da ya gabata mun kawo muku yadda mahukuntan gwamnatin jihar Borno suka amshi wasu tubabbin mayakan Boko Haram daga rundunar dakarun kasashen Tafkin Chadi a kasar Kamaru A shirin namu na yau za ku ji yadda muka tattauna da waɗannan mayaka na Boko Haram waɗanda dukkaninsu daga bisani sun ce sun yi nadama kasancewar sun fahimci yaƙe-yaƙen da suka yi duk ba akan gaskiya suka aikata shi ba kuma suna roƙon Allah ya gafarta musu irin kurakuran da suka tafka
a halin yanzu muna nan wato headquarter rundunar dakarun kasashen yankin Tafkin Chadi kuma a halin yanzu zamu tattauna da wasu daga cikin tsaffin mayakan Boko Haram waɗanda suka yi yaki a wannan shiya na Tafkin Chadi da farko muna son ka gaya mana ya aka yi ka shiga kungiyar Boko Haram
bayan da muka shiga Boko Haram ne suka zo inda muke suka mana bayani gashi gashi akan wannan addini ne zamu shiga aljanna da sauransu shi muka tashi shi muka shi muka tayi muka je daga baya kuma muka fahimci abin ba addini bane ba gaskiya bane
kafin ku fahimta din musamman ka yaki ne kai
na yaki
a ina da na kai yaki
ina yaki gamboruwa ina yaki martema Na yaki hujum da kwantan bona da su a dimin yaki.
Misali kamar zaka yi tunan mutane nawa ka kashe?
A'a, ba zan san ya mutane da wani kashe ba. Kawai dai mu muna yaki na wataran za a kore mu, to wataran kuma ma za mu yi wannan.
Kamar shekara nawa kana kungiyar Boko Haram?
Na kai kamar misalin shekara hudu yana cikin su muna yaki tare.
Amma lokacin da kuke yaki, ya kake ji a zuciyanka lokacin da kuke kashe mutane?
Ina ji gaskiya kamar ba daidai bane, din ina ga gaba na ana yanka mutane, cikin mu ma ana yanka wasu.
Kamar ka ce ana yanka mutane a ciki, kamar ku ya ku ana kuna yanka junanku, misa kuke kashe kanku a can?
Daga asin yi laifi kaɗan ko wani abu da sauransu, ko suna zargin su kamar na zuwa nan kamar yanda muka yi muka kawo kanmu. Daga sun zarge su akan haka za su shirya za su yanka su.
Kai kana wane sansani ne, kana Sambisa ne ko kana Tafkin Chadi?
Sambisa na zona, Tafkin Chadi ma na zona lokacin da muka rabu da shekau.
Kai zona da shekau ne?
Eh, mun zona da shekau ta kuma muka rabu. Mun zona sansanin sa.
Kamar me suke ce muku a wurin?
A sansanin sa duk bayan da yanda suna nuna mana cewa wannan shine hanyar addinin gaskiya.
To sai dai kuma duk da wannan yaƙe-yaƙe da wannan mayaƙi yayi, ya ce ya gano cewar wannan turba ta Boko Haram ba kan hanya take ba, a saboda haka yayi nadama.
Ni na kakaina na fahimci abun ba gaskiya bane, na kakaina abun ba gaskiya bane, mun fahimta kai mun suna samun mana kashe junan mu ne a banza, shin na kakaina.
Yanzu kuma bari mu zo ga mayaƙe na gaba. Shekaran ka nuna cikin kungiyar Boko Haram?
Shekara 7.
Kai yaƙi ne?
Eh,
a ina da na kai yaƙin Boko Haram?
Akwai yaƙin da muka je Kondaga, kuma akwai yakuko na da dama irin su Bita, irin su Goza, duk mun halarci kyawawan jajen nan.
Kamar misali za ka iya sanin adadin mutane nawa kake iya kashewa?
Eh, da yake da cikin jami'an tsaro ne, wani lokacin za iya sa santansu, kuma wani lokacin ba za su ce su ba. Ba za mu sani, sai dai su din za su sani iya adadin abin da aka kashe daga cikin su.
Kamar kai kana amfani da bindiga ne ko bomun anje yaki?
Bindiga nake amfani da su.
Wani?
Ina amfani da AK, wani sai kuma ina amfani da MAK.
Kamar kuna amfani da bom?
Eh, muna amfani da su.
Yanzu kai maka iya harba bom?
A bom din ba kowa bane, akwai group ne, class ne, akwai wanda suke aikin su hada bom ne, akwai wanda kuma ba hada bom din bane aikin su.
Kai aikin ka dai harba bindiga ne?
Shine aiki na.
Kamar misali lokacin da kuke yaki kuna kashe mutane, ya kake ji a zuciyanka?
Lokacin abin da yasa mu hari dai kan sojoji muke kaiwa, daga baya sai yazo ya zama so ba cancancewa tsakanin fanyin hula da soji, to sanadiyan haka ne muka rabu da shakku.
Kai ka zo na a sansanin sa kone a cikin Sambisa?
Eh, na zo da shi.
Amma kai ka taba ganin shekau?
Eh, na ga shekau
a Sambisa.
Eh,
kamar a lokacin da kuke zama da shi a cikin Sambisa, yaya alakan zaman naku yake da shi?
Eh, mu kamar muna wajen abunan nashi ne, kamar gadin shi muke yi, sai an ketare wajen mu kafin nan a shiga wajen shi.
To yanzu ka shekaru yana ina ne?
Ah, mun baro shi Sambisa, ban san yanzu ya yake ba.
Lokacin da kuke gadin shi, me ake ce muku ku lura da shi?
Shi a wannan lokacin da yana nuna mana addini ne yake nunawa, dan da saboda kudi ne ba za mu zamna ba.
Kaman yana dan gaya muku su maganganu haka ban wannan?
Eh, yana faɗa maganganu wanda suke da kyau, wanda mutum zai iya sauraron shi. Shi yasa muka zamna.
Eh, tunda kai ka zuwa da shekau, suna ikrarin cewa suna yin addini ne, kuma ana yi ne domin neman yardan Allah. Misali kai lokacin da kake tare da shekau, ka fahimci cewa abin da gaske addini ne kuma dan neman yardan Allah ake yi?
Da farko mun gani haka ne, sai daga baya muka gane ba haka yaudara ne.
To menene faro har ka gane cewa yaudara ne?
A yau da gobe mutum zaka gane gudun ruwan sa.
Misali menene faruwa, wani abu zai iya faruwa sannan ya kai ga yin wani abu, sannan kuma kai gane cewa wani abun ba haka bane?
Eh, haka ne. Daga cikin akwai kashe mutane bila hakkin da sa bom a cikin church, kuma alhalin addinin musulunci din ya hana kashe mata da pastor in ba dai sun shiga yaki ba. Kuma shi ba lokacin da aka sa bom a cikin church, an kashe pastor, an kashe yaran, an kashe matan, to nan ne ni ban fahimci shakka ba.
Amma shi yana ce muku aikin addini?
Eh, kuma haka yake faɗa.
Kamar misali in kun je kun yi kashe-kashe kun dawo Sambisa, kuna tattauna abin da kuke a tsakanin?
Eh, wani sa'in ba za ka tattauna ba, duk wanda zai tattauna kan wani abu din za laka mishi wani abu, ya ce ko yana alaka da Red Cross ko makamancin haka, ko a ce jasus ne a kashi.
Menene jasus?
Jasus shi ne wanda zai ɗauka leken asiri ya ringa nuna mutanen waje.
Idan na fahimce ka, a cikin dajin Sambisa ko yan Boko Haram kuna kin jinin Red Cross. Menene Red Cross sai muku?
Yanda za su gansar da mutane ne, amma mun sa daga cikin mu dai, banda da Sambisa da nan wajen, a cikin mutanen mu dan an rabu kashi biyu akan Red Cross. Za su kai tallafi, wasu suka ce a karbi mu tallafi, mana tallafi dai kamar ai za a karba, wasu suka ce
yanzu yan Red Cross suna kai muku tallafi ko yan Boko Haram?
Sun nemi su kai mana tallafi karon farko shekaru biyu da ya wuce, sai daga cikin mutane mun suka ce su ba sa bukatan tallafin su.
Kamar misali an a baya an samu rigima tsakanin ku ya ku, misali akwai wanda ya balle daga bangaren ku, me abin da ya faru ne
tsakanin Mammanur, mutane Mammanur bidin ne, ko kuma tsakanin Shekau da mutane Mammanur? Tambayan ne ba, tsakanin Shekau da Mammanur shine kashe-kashe ne wanda ba ta
tare da hakki ba, shi yasa Ummu Labai san dalilan da Mamanur yake da shi akan shekau.
To lokacin da Mamanur ya balle kun yaki tsakanin ku da su?
Lokacin ba mu yaki ba ma daga baya har da ya kai tsakanin mu mun yi yake da yawa.
Kuma kun kashe junanku da yawa
sosai.
Lokacin da misali Mamanur ya balle, shi ina tafi kuma kuna ina ne?
Lokacin da Mamanur ya balle, shi ya tafi kangar sai ya zamanto akwai jejin da ake ce mishi kangar a jejin baga can. To daga can wajen ne ya samu karbuwa tsakanin wasu manya-manyan komandodi, sai ya samu gindin zama, sannan ya samu yayi washe kautawa har ya samu buwaya.
Kamar misali a ina kuke samun makamai da bindigogi da sauransu ba wanda kuke karɓa hannun sojojin?
Akwai wanda ake saya da farko kam a tsakanin Kemarun da Chat, ana samun makamai ana shigarwa.
Idan muka duba yanda shekau yake tafiya da al'amuransa a Sambisa, yayi kula da haƙƙin mata musamman ƙananan yara yake tsakanin Boko Haram a cikin daji?
Shekau ya nuna abin da ma babba daga cikin point din da aka yi mishi tawayen ma yana daga cikin, yace shi ba ruwan shi da mata da yara, yaran ma ko 100 ma sun mutu mana. To yana daga cikin point din da aka yi mishi tawaye.
Ina ƴan matan Chibok suke?
Ƴan matan Chibok suna wajen shekau, wasu ya fansar, wasu kuma ya aurar, wasu kuma bom ya kashe su.
Yanzu misali a cikin ƴan matan na Chibok ya zuwa yanzu, kana ganin za a iya samun su?
Za a iya samun su a can wajen, amma wasu sun aihu sun sufa, wasu kuma bom ya kashe su kamar yanda na gaya ma.
Amma dai wasu suna nan a cikin Sambisa?
Suna cikin Sambisa, dan ko kana aure da su in kai dan Mamanur ne suka gani alama, kawai karban macen za su yi su ajiya wajensu domin karka kai su wajen iyayensu.
Shi ma wannan mayaki a ƙarshe ya ce ya gano cewar duk wannan yaƙe-yaƙe da yi ba bisa turba yake ba, kuma ya sanya cewar yanzu ya aikata ba daidai ba.
Daga can wajen zaman da na yi, ina nadaman abubuwan da na yi wanda na kuraku, Allah ya yafe mu.
Masu sauraro duka-duka, da wannan ne muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan Mainaka yana ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Yanzu lokaci yayi da za mu kawo shirinmu na ƙarshe, sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Ranar 26 ga wannan wata na Agusta, Amurka suka yi bikin cika shekaru 100 da samar da gyaran doka ta 19 a cikin kundin tsarin mulkin ƙasar, wacce ta bayyana cewa bai kamata a hana duk wani ba'amurke 'yancinsa na yin zaɓe ba, ko da gwamnatin Amurka ko wata jiha saboda dalilin jinsi. A wannan rana, mata Amurka miliyan 26 suka sami 'yancin taimakawa wajen yanke hukuncin yadda ƙasarsu za ta ci gaba. An kaddamar da yaƙin neman 'yancin mata a hukumanci lokacin babban taron 'yancin mata na farko a shekarar 1848. Sama da shekaru 70 da suka biyo baya, masu fafutuka maza da mata sun yi ƙoƙarin dukkan hanyoyin da ya kamata domin neman wa mata 'yancin yin zaɓe. Sun kaddamar da hanyar gyaran kundin tsarin mulkin da za ta bai wa mata tabbacin yin zaɓe. Wasu matan sun yi yunƙurin kaɗa ƙuri'a ba bisa doka ko tsari ba, kuma suka shigar da ƙara lokacin da yunƙurin nasu bai samu nasara ba. Suna fatan alƙali zai goyi bayansu. Lokacin da suka shigar da ƙaran, suna aiki ne kan matakin jiha, inda suka fi samun nasara. Ya zuwa lokacin da gyaran kundin tsarin mulki na 19 ya zamanto dokar ƙasa, sama da rabin jihohi baki ɗaya, yawancinsu a yammacin Amurka sun amince da baiwa mata 'yancin yin zaɓe. Bayan da ƙudurin mai tafiyar hawainiya ya kai ga majalisar dokoki a watan Yuni na shekarar 1919, daga ƙarshe dai gyaran tsarin mulki na 19 ya samu ƙuri'un da ake buƙata domin aika shi zuwa jihohi domin neman amincewarsu, inda ake buƙatar kashi 3 cikin waɗannan jihohin da a lokacin 48 ne kaɗai. Jihar Tennessee ita ce ta zamanto jiha ta ƙarshe da ake buƙatar ta amince da gyaran fuskar dokar ta 19 a watan Agusta na shekarar 1920. A wani fitaccen jawabi da ta yi daga shekarar 1873, ɗaya daga cikin manyan shugabannin fafutukar neman mata 'yanci, Susan V. Anthony, ta duba kalmomin farko na kundin tsarin mulkin Amurka a matsayin dalilin baiwa mata 'yanci, ta ce, "Mu mutanen ƙasar Amurka, domin mu samar da cikakken haɗin gwiwa da tsarin shari'a, mu kuma tabbatar da kwanciyar hankali da samar da tsaro, mu inganta jin daɗi tare da samun albarkar 'yancinmu da zuriyarmu. Mu tsara tare da kafa wannan tsarin mulki na ƙasar Amurka. Mu ne mutane, ba mu maza Turawan Amurka ba, ba kuma mu mata Amurkawa ba, amma mu mutane baki ɗaya waɗanda muka gina wannan ƙasa." Ta ƙara da cewa, "Mun gina ta ne ba don mu bayar da albarkar 'yancinmu ba, amma domin kare shi. kar mu rage wa kanmu kuma kar mu rage wa zuriyarmu amma ga dukkan mutane mata hakan nan maza. Wannan shine sharhin gwamnatin Amurka wanda ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Masu sauraro da wannan muka kawo karshen shirin na musamman a madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka musamman ma wakilai da suka hada mana rahotanni da dukkan waɗanda suka taimaka. Nasiru Adamu Malika da na jagorancin shirin da ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.